wanda yayi bayani akan yana so ya karin bayani akan wannan hadisin addinin nasiha qulna liman lillahi wal kitabihi wal rusulihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa ammatihi. Wannan ai muhadara ce ta mai zaman kanta, domin manzo sallallahu alaihi wa sallam an bashi jawami'ul kalim, dunkulallun kalmomi. Amma a takaice dai abinda wanda yake nuna shine addini nasiha ne. Aka tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam gawa, yace lillahi, ga Allah. Nasiha ga Allah shine bin littafinsa da bin dokokinsa, wal kitabihi da littafinsa. Nasiha ga Qur'ani shine karanta shi, haddace shi, fahimtarsa, yin aiki da shi. Wal rasulihi, nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa sallam shine bin sunnarsa. Wal a'immatil muslimina, da kuma shugabannin musulmi. Yi musu nasiha shine in sun yi kuskure a ce abinda suka yi kuskure, inda hali ya zama kai da su, in ba hali ya zama to duk hanyar da za ta kai gare su ba tare da cin mutunci ba ko wulakantawa. Wa ammatihim, da kuma dukkan gama garin mutane, duk wanda kaga kai ka yi nasiha ga mutane a karan kanka, domin nasiha da mutane shine ka mu'amalanci mutane da irin abinda kake so su mu'amalance ka da shi. Ita ce nasiha ta farko a kanka. Kai ba za ka so a ma ƙarya ba, to bai kamata ka wa wani ƙarya ba. Ba za ka zo a zalunce ka ba, bai kamata ka zalunci wani ba. Ba za ka so a cuce ka ba, to bai kamata ba ka cuci wani ba. Ba za ka zo ka munafunce a munafunce ka ba, to bai kamata ka munafunci wani. Wannan ita ce nasihar da mutum zai fara yi a karan kansa, shine mu'amalanci mutane da abin da yake so su mu'amalance shi. To nasiha kuma ta biyu ga mutane shine, wanda za ka wa mutane shine, in ka ga mutum ya yi kuskure, ka bi hanyoyin da za ka yi man nasiha. Ta jan shige te ɗaya da kyakkyawar magana, abin da kai kuskure ne, wataƙila in kai ne baka fahimta ba sai ma bayani. Wato dai abin da ake so ba a samu, a samu communication gap a tsakanin musulmi, rashin tuntuɓa. Ka fassara wani abu ko ka ji wani abu ga mutum, ko ba za ka kira shi ba ka nemi bayani. Ni fa na ji kaza da kaza, ne gaskiya al'amarin. To wannan ita ma nasiha ce ga mutum. Na ji an ce kayi kaza, kayi kaza. Wai da gaskiya haka ne? In haka ne, ka taimake shi, domin yanzu zai san mutane sun sani ya gyara. In ba haka bane ba, zai yi ma bayani, kai ka gamsu ba haka bane ba. To wannan shine a takaice abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi da addinin nasiha. Dan asalin hadisin ai kaga ba wai ka ja mutum ba ka yi mishi nasiha ya zo sababin hadisin. Sababin hadisin wanda ya fado shi ɗaya daga cikin sahabbai ne, da ya saye doki dinare uku ko hudu ko wani abu makamanta haka, in ban manta ba. Bayan an yi ciniki an ba shi dinaren, ya ba da dinaren an ba shi doki, har ya hau ya tafi, sai ya dawo ya ce ina wanda ya saida min dinare. Sai ya ce gashi, ya ce gaskiya dinaren dokin nan naka zai kai dinare biyar. Shi kuma ya ce a tunda na sayar da uku ma yanzu za a bani biyar. Ai kawai ka kai mu, ya ƙaro biyu ya ƙara mar, ya hau dokin ya ƙara tafiya. Sai da ya zaburi dokin ya fita da gudu sai ƙara dawowa, ya ce ina ne dokin nan? Ya ce wannan dokin naka sai ya kai bakwai. Ya ƙara bakwai har sai da ya kai goma. Sai mutane a wajen suka ce ba mu taɓa ganin dolan ɗan kasuwa irin ka ba. Ka da ki hanci ka yi tafiyarka, amma da yake sakarai ne baka iya kasuwanci ba, ka zo har ya kai goma abun uku? Ya ce a'a, ai na ji manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce addinin nasiha. Qulna liman lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa ammatihim. To kaga irin nasihar da ake so. Wannan ita ce farkon nasihar. To kaga a cikin mu yake wannan nasiha. Wannan abun kawai za mu nika karanta ne tabarrukan, ko? Saboda dai tabarruki. Ma ka siyo mutum abu ya dawo ya ce kai, na da ke hancin ka ma ga ƙari. A wannan sai duniyar da ba da yanzu ba. Yanzu Allah Allah ma ake ka matsu ka ɗage kayan. Ko mutum yana so sai ya kau da kai ya ce a ni gaskiya ba abin da zan yi da shi, ka tafi don ka rabce kuɗinka. Wanda kuma irin wannan kasuwancin, kasuwancin wanda ya matsu haramun, duk wanda ya matsu za ka sai kayansa a arha. In kayansa 10,000 ne ka sai shi 7,000, to ka sani 3,000 nan da ka rage maka ka ci haramun sai Allah ya tambaye ka. Wanda ya matsu abinda shari'a ta ce shine kai mishi ne ka bashi kudin da zai amfana ka bar mishi kayan sa in yana da bukatuwa da shi in bai bukatuwa da shi ka saya yanda yake normal a kudin kasuwa naira 10,000 yake haka ka saya wato baka yi istiglalin ba baka dauki baka samu dama ba ta matsuwar sa ka tauye mishi abin sa to haka musulunci yake hakan malaman fiqh suka yi babi ne zama akan buyu a kitabul buyu na cinikin wanda ya matsu ya ake yin shi a musulunci saboda menene su musulmi gabaki daya rahama da jin kai wajen sana'a wajen kasuwanci wajen dukkan lamarin su haka ake so dan haka Allah madaukakin sarki ya kara mana nasiha wanda yace kuma yana tambaya akan shubha duk in kaji an ce shubha abinda babu aya karara da hadisi karara akan haramun kuma babu aya karara da hadisi karara akan halal ne to wannan abin da yake tsakiya sai kuma zuciyarka ta sosu da shi to shine shubha an gane babu aya karara babu hadisi karara akan haramun malamai ba su ce makaruhi bane ba amma yayin da ka zo aikatawa sai zuciyarka ta sosu ta kasa nutsuwa to ka bar shi wannan shine shubha duk da baka da watakila lokacin da ka bar shi in an ce kana da aya akan haramun ne a ba ni da shi amma na ji zuciyarka domin manzon sallallahu alaihi wasallam yace al-ismu ma haka fi nafsika laifi shine abinda zuciyarka ta sosu wa kariha an yaqali alaihi an-nas kuma baka san mutane su gani wannan laifi ne dan haka da kaji zakai abu zuciyarka ta motsosu to ka bar wannan abu koda baka da aya karara shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace istafti nafsak wa in aftaka al-maftun yace kai wa kanka fatawa koda mai fatawa ya ma fatawa akwai zaka iya tambayar malami kace malam abu kaza ya halatta a tiniki sai ce ya halatta sai ka je kasuwa za ka yi kuma sai ka ji zuciyarka ta ƙara bugawa anya to manzo Allah yake ka bar shi koda mai fatawa ya baka fatawa sai ka ce kai ni ba zan yi wannan cinikin ba zuciyata ta buga to wannan shine shubha domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda diya shiga tubha to waqa'a fil haram to zai shiga haram kaga ba aya ba hadisi da ya haramta amma shigarka yau da kullun to za ka shiga haram me yasa zaka shiga haramun saboda ita zuciya lawwama zuciyar mumini da Allah ya sa kamata yake zaman to mai zargi to duk abin da zuciyarka ta zarge ka akai to ka bar shi to in ka kai kana saba ma zuciyarka ta ce abin da zaka yi ba kyau ka dage kai to daman farkon duk wanda zai aikata haramun sai ya ji zuciyarsa ba dadi to murɗe ta yake daga ƙarshe har sai ta zama normal lokacin da ya aikata ko bai jin komai to wannan ka shiga cikin haramu amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da typical misali da zaka gane karra'i yar'a haula al-hima kamar mutumin da yazo mai kiwo ne ga iyaka da aka iyakacce ga burtani sai ka kawo dabbobinka sai ka fita tsaya a kan iyakar suke kiwo wannan bishiyoyin da suka fito wanda aka yi shaida da su na iyaka ƙarshen burtani sai suka zo suna cin wannan bishiyoyin sai ka kyale su da sun gama cinyewa ina za su shiga cikin gona to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan misali domin duk shi mumini mai wa'azi na farko a cikin jikinsa shine zuciya ita ce mai wa'azi na farko domin in dai da imani a cikin zuciyarka to duk abin da zaka yi na ba daidai ba sai ka gaya ma duk lokacin da zaka yi abu na ba daidai ba kuma zuciyarka baka ji ba cewa ba daidai bane ba to yanzu ka je zuciyar ta gama amfani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah da ya halicci zuciya ya halicce ta fara kal kamar auduga to in ka aikata zunubi sai baki ya dace a jikinta. In ka ƙara aikatawa sai wani bakin ya dace. In ka ƙara aikata sai wani bakin ya dace. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai zuciyar ta rine gabaki daya sai ta zama baka bakakiri, kamar abu ne da ka dauko shi ka rufe shi da leda. To a lokacin zuciyar ta tashi daga aiki, duk wani ruwa da ka zuba ba zai kai gare ta ba, wato duk wa'azi da aya da hadisi ba za su yi tasiri a zuciyar ba, saboda asalin zuciyar wannan kantar ta lullube ta, alherin yana can kasa, shi duk wani alheri da ya taho bai iya tsaga wannan sharrin ya kai zuwa gare ta. To a wannan mumini ya tashi daga aiki. Shi yasa ai sahabbai da suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam muna aikata abu sai mu ji ba daɗi da karkarwa da tsoro da fargaba, yace wannan dalili ne na imani. Duk wanda yaji in ya aikata ba daidai ba, ko ne fa aikata ba daidai ba, yana jin zuciyarsa tana rawa, tana fargaba, yana makarkata, to wannan dalili ne na imani. Kuma shi wannan ita zuciya kuma gradually a hankali a hankali take tafiya ta zama haka. Duk wanda ya fara aikata wani abu na ba daidai ba, ranar da ya aikata a matsayinsa na musulmi da bai saba ba, da kar zai iya bacci sai kai ta jin ba daɗi. To kuma gobe sai ka ƙara dannewa ka aikata, gobe sai jin daɗin. In yau ka yi kaso 100, to washe gari sai ka yi 80, sai ka yi 60, sai ka yi 40, sai ka yi 20, sai kai kawai sai ka gaji lalai ba ka jin komai, kamar ba a yi komai ba in kai, to a lokacin ka tashi daga aiki, saboda babu wani alkhairi da zai kai zuciya. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa zuciyarmu duk abin da ta faɗa mana mu yi amfani da shi na gaskiya, duk abin da ta umarce mu na sharri Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. Ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa. Allah duk mai nufin batanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kasashen duniyar da suka daure bindi, Allah ka mana magani. Ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonsa. Allah madaukakin sarki ka kawo mana agaji. Kuma mun ga cewa hatta wani a kasan nan, saboda dukkan kafirai wannan hikidin yake kansu, mummunan magana da yayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, amma alhamdulillah an samo shi, an samo inda yake karatu, an yi komai, kuma an fada an san wane ne, kuma yan uwa da suke Obama show da suke Ibadan su suna tracing sun san wane ne. So da zaka kai lokacin da na tabbatar ba zai yi ba wani ya taba manzo sallallahu alaihi wasallam a kyale shi, za ka kai wannan lokacin. Saboda menene? Ai ko a dokar ƙasa ai ba ta yarda ba wanda yake da jama'a da mutane irin wannan wani kawai ya fito ya zage shi, ba ma dokar Allah ba, domin hargitsa al'umma ne. Amma times ke yarinya a team ba tarbiya gare ta ta tsora abin nan, to me ya kai in ba daman akwai wani abu a zuciya ba me ya kawo zagin manzo sallallahu alaihi wasallam da batanci gare shi? Duk munafincin ta. Amma daman wanda yayi wannan daman ai yana da hikili da manzo sallallahu alaihi wasallam, ya zage ta man ya zage musulmi, amma me ya kai shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam? Daman abin da yake so ya samu cin ita kawai daman ba a wannan maganar ta. Fatan mu a matsayin ta na musulma Allah ya shiryar da ita, amma ba a maganar ta. To amma ko da mutum yayi ya zage ta, abin ya tsaya kanta, ya zagi ma musulmin Najeriya, za mu samu sauki? Ya ce musulmin Najeriya banzaye haka suka bar ƴaƴansu suna yi da sauki. Amma kai ka taba manzo sallallahu alaihi wasallam, ai kaga wani abu ne da musulmi ba za ta kyale ba. In doka dole gwamnati ta dauki doka a irin wannan, domin tun kana haƙurƙurtar da mutane kada su dauki doka, kada su dauki doka. Amma ba wanda zai ga irin waɗannan yana da damar da zai cin musu kuma ya kyale su don wata tsoron doka, saboda dokan ba ta man magani ba. Ko muna nan akan bakanmu duk munafukan da za su ce wai a bai halatta a ƙauracewa kayan farans ba, domin wasu suna nan suna yin wannan bayani, amma duk malaman duniya wanda suke fada aji sun tabbatar da cewa wajibi ne ga musulmi ka kauracewa kayan faransa. Wayansu da suke kiran kansu yan salafiya ko yan madakhila suna nan suna cewa wai bai halatta ba sai gwamnati. Abu Zar al-Ghifari me yasa Quraisha suka aji suka kyale shi lokacin da ya musulunta wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo Ka'aba yace sai na karanta Qur'ani akai ta dukansa ya kusan suma yace Ali dan Ghaffar ne. Mutane suka zo sai aka tuluna rajulan min Ghaffar yanzu za ku kashe mutumin da ayarinku na kasuwanci ta garin su suke ficewa kuma tararru ne wajen fashi yanzu ku kashe su za su shaƙe ku ba za su zo su ɗauki fansa ba amma za su shaƙe tattalin arzikinku. Aka ƙyale Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari a lokacin gwamnati ne shi kaɗai aka ƙyale shi saboda mutanen shi za su yi muƙaƙa'a. Ko me za mu iya yi mu dai ba Faransa za mu je ba mu kai farmaki mu ba wani abu muka ce mu yi ba kawai kuɗinmu da muke da akwai muka ce ba za mu sha man total ba. Ba za mu yi juye da shi ba za mu sai tirare na France ba za mu sai duk wata mota fijo da sauransu na France ta Renault duk ba za mu saya ba na Faransa duk ba za mu saya ba. To a ce yanzu musulmi ya kasa yi wa Manzo sallallahu alaihi wasallam wannan mutuna fa kasashen Larabawa abinda ma malamai da suka ce ka iya amfani da shi dan kasaya amma saboda ƙarfin imaninsu kufa market din fa ake kwaso kayan yanzu jiya na gani trailer irin doguwar trailer nan da take da kaya guda 20 aka tika ta da kayan France wani mutum shi kadai ya je kona ya ma riga ya saya shi bai san kudi kuma France ba sun amshi kudin amma shi ya kasa juriya aka tambaye shi aka ce ai zaka iya bari ka sayar tunda Faransa sun alshi abu shi baya so ya shiga supermarket din sa ba ya gane da in France gaya ya asara duk abin da ya mallaka a duniya saboda Manzo sallallahu alaihi wasallam shine kokoluwan wanda in ka tabawa musulmi shi to bai kamata ka kyale ba saboda in aka kyale ba a san gobe ne za a yi ba kuma yin wannan shi yake jawowa min su kansu turan su yi bincike akan musulunci yanzu wanda ya tin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Musir fitina dan Hollanda ai kaga da ya gama tin din musulunta yayi da ya ga inda duniya ta tashi a tin din da ya nuna sai ya ce to wannan wane ne na taba ne ya fara bincike yanzu ya zama musulmi ya gane wane ne dai daga cikin manya-manyan waɗanda suke irin wannan rubutun daiwa daga cikin su suna dawa suna musulunta saboda menene nuna tasirin sa a idan musulmi Allah ya taimake mu malaka kai ne na'am yawa kamar yanda gwamnatin Kano ta canza France Road ya koma Madina to abu ɗaya rage wanda nayi rubutu na rubuta gwamnati kuma a kori court in Tilas dan Faransa shi kadai ya rage yanzu an yi alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi yanzu wannan France Road ya koma Madina Road to abinda kuma ya rage yanzu a Kolikot in Tilas ba Faransa ya tafi Faransa a zuwa dauko mana ga su Salisu Shehu nan ga su Salisu Black nan di Black ya rike Super Eagle ma musulmi ne coach ne ga su wannan Mani Garba dukkan mu mun san Mani Garba yayi Tilas yayi El Kaneme yayi Jilo Subaga in muka yi tilawar da ina suke dukkansu sun kwata-kwatai ne kuma sun samu nasara a kotu ɗinsu a ɗauko su a ba su man musulmi ne ƴan uwan mu Hausa Fulani su zo su ci kuɗinmu ba na ɗan Faransa ba naka shi ma muna kira Allah madaukakin sarki ya taimake mu gwamna shi ma ya kore su kamar yadda ya canza Faransa ba. Na'am malam. Wa alaikum assalam. To insha Allah za a buga da izinin Allah tunda duk suna nan a Facebook ana ta bugawa an lissafo kayan gabaki daya to za mu nemo wa'yansu masu printing press su yi printing dinsa a raba mutane yawwa insha Allah. to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.